Al'ummomin kasashen jamhuriyar Nijar da Najeriya na ci gaba da yin kiraye-kirayen ganin an buɗe bodar ƙasar ta Nijar tare da janye takunkumin da aka kakaba wa ƙasar ta Nijar bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a ranar 26 ga watan Yuli na wannan shekara. Takunkumin tare da rufe bodar ta Nijar dai da kungiyar ECOWAS ta sanya wa kasar ya jefa dubban ƴan kasashen guda biyu cikin yanayi na takura tare da ƙara durƙusar da tattalin arzikin kasashen guda biyu. Malam Mamman Iro shine sakataren mulki na kungiyar ƴan kasar Nijar da ke zaune a Najeriya ya ce ya zuwa yanzu fa lamarin tura ta kai bangu, a saboda haka ya buƙaci da a samu maslaha.
Su shugabanni na soji ya kamata su duba halin da ƙasa take ciki, su duba al'umma, su duba dukiyoyin al'umma, kuma su dubi Nijar ita ma a matsayin ƙasa, saboda su ba da haɗin kai ga wannan shawarwari, musamman ma ta ƙungiyar mu ta cikin gida ita ECOWAS, domin a samu maslaha a cikin lokaci.
To Alhaji Dallada Aliyu shine shugaban kungiyar ƴan ƙasar Nijar mazauna jihar Niger, yayi kira ne ga shugaban mulkin soja na ƙasar ta jamhuriyar Nijar, wato General Abdurrahman Tchani, da yayi wa Allah ya sassauta domin a cimma maslaha.
Mu da muke talakawa tsakanin Nijar da Najeriya mu ta shafa, shi yasa muke kira shugaban ƙasa na mulkin soja Tchani ya sassauta, ECOWAS sassauto a zuwa haɗuwa a samu a sasanta.
To lamarin takunkumin dai ya shafi sha'anin ƙananan ƴan kasuwa musamman a arewacin Najeriya. Akan haka ne ma shugaban kungiyar ƴan asalin jihar Kebbi da ke zaune a nan jihar Niger, Alhaji Hassan Usman Shiroro, ya ce kawowa yanzu fa jama'a na cikin wani hali, a saboda haka ya kamata a tausaya wa na ƙasa.
Musamman mu mutanen jihar Kebbi, a zahiri mutanen mu ƙananan ƴan kasuwa da manyan ƴan kasuwa suna wahala. Da in an tashi ana zuwa a sayo daga Ilele za a shiga Nijar, a sayo wake, a sayo shinkafa da sauransu, a shigo da su. To yanzu nan waɗanda suka sayo ma da yawa motoci suna nan tsaye-tsaye a layi, a hana a shigo da wannan abu.
To mai sharhi akan lamuran yau da kullum a Najeriya, Alhaji Muhammadu Awaisu Giwa Kuta, ya ce wannan hali da aka shiga yana da matukar tayar da hankali, a saboda haka ya kamata a dubi ɓangarorin guda biyu, wato ƙasar jamhuriyar Nijar da kuma Najeriya.
Abin da ya kamata don a tabbatar cewa an zauna lafiya da juna, ita Nijar ta san cewa ba ta da uba wanda ya wuce Najeriya, kuma ita Nijar ta san cewa duk abubuwan da take ganin cewa an musguna mata, ko kuma Najeriya ne ta sa ana musguna mata, ba Najeriya gwamnati ba ne.
Fata dai gano bakin zaren ta yadda al'ummar ƙasashen guda biyu za su samu sa'ida. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.